تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan makaranta ta sunna a cikin wannan gari na Mahuta Dandume local government a kuma cikin wannan jiha ta Katsina. Ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakcha wacce aka shirya wa ƴan uwa mata jiya. An yi wa'azi da daddare domin maza bisa manasaba, kuma sai aka ga ya kamata mata su ma a shirya wata lakcha da ta shafe su yau da safe domin watakila tunatar da su wani abu da zai shafe su. To ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Kamin na iso na samu maluma suna gabatar da wa'azi, ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Ba dogon wa'azi zan yi ba domin a yanzu haka muna kan hanya zuwa Katsina, inda cikin amincewar Allah za a gabatar da program yau da daddare. Akwai buƙatar mu isa kan lokaci a ɗan huta kamin fita wa'azi. Sannan kamar yadda nake faɗa jiya, mun fito daga wata doguwar tafiya ta da'awa, inda daga can na ɗan samo wata mura hakan nan na taho tare da ita. A sanadiyar wannan watakila abubuwan da zan faɗa ba za su zama masu tsayi ƙwarai da gaske ba. Ina addu'a abubuwan da za mu faɗan Allah ya sa su yi tasiri a rayuwarmu su canja halayenmu. Daga lokacin da mace ta yi aure aka ɗaura mata aure da mai gidanta, abinda Hausawa ke cewa aka shafa fatiha, domin shafa fatihan ba shi ne ɗaurin aure ba islamically. Idan wa'innan rukunai na aure suka tabbata, aka zo kan rukuni na ƙarshe wanda ake cewa siga, aka yi siga. A musulunci aure ya ɗauri ko an yi addu'a ko ba a yi addu'a ba, amma ita addu'a akan yi ta saboda neman albarka. Na'am. To yayin da mace aka ɗaura mata aure da miji, to a musulunci mijin yana da haƙoƙi guda 15 a kanta. Yana da haƙoƙi guda nawa? 15 a kanta. Akwai buƙatar mata ku natsu sosai ku fahimci waɗannan haƙoƙi. Yayin da kika ba mai gidanki waɗannan haƙoƙi, to a musulunci kin yi abin da Allah ya ɗora miki. Abin da kike jira kawai kiyama ta tsaya ki tafi aljanna, iya abin da kike jira kenan. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sallatil mar'atu kamsaha wa samat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at ba'alaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ati. Annabi ya ce idan mace ta yi salloli guda 5, ta yi sallar asuba, ta yi sallar azahar, ta yi la'asar, ta yi magariba, ta yi isha, ba ta yi wasa da su ba, Ramadan ya zo ta kiyaye azuminta na Ramadan ba ta yi wasa da shi ba, ta kiyaye farjinta ba ta zama mazinaciya ba, sannan ta yi wa mijinta biyayya ta ba shi haƙoƙinsa. Annabi ya ce in kiyama ta tsaya, Allah zai sa a kira ta a tsaye da ita a bakin aljanna, a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayan su guda 8, a ce mata ki zabi ƙofar da ta miki ki shiga aljanna ta wannan ƙofa. To kenan sallah alhamdulillah ana ƙoƙarin yi, azumi ana fafatawa, mata da dama sun zama kamammu, Allah ya kara musu kamewa. Inda gizo yake saka shine ya ake zama da mai gida, nan ne matsala take. Yawanci anan aka fi samun tsalle a cikin jumping. Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Na'am. Wasu haƙoƙi ne waɗannan haƙoƙi guda 15. Haƙƙi na farko shine at-ta'a. At-ta'a. Biyayya ga miji. Miji shine oga a cikin gida, shine boss. Wajibi a mata biyayya. Idan ya bada umarni, a bi umarnin da ya bayar. Ba sani ba ko an gane wannan. Na'am. Duk yadda mace take da kirki, ƴan uwan miji suke yabata, mata suke yabata, kowa na yabata, sai aka yi rashin sa'a miji bai yaba ba saboda ba ta yi masa biyayya, to wannan mata ba a kiranta mata ta kwarai. Duk wannan yabo da ta samu aikin banza ne, saboda Alƙur'ani mai girma ya ce fasalihatu qanitatu.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإغوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
الله ما دوكين سركيتي فالصالحات قانتات واتو مبتداني دا كبر فالصالحات ماتا نقرين قرتتم ماتا الله يتي قانتات أي مطيعات سوني ما تبيه يغمزا جنس duk kirkin ke idan baki wa miji kirki aikin banza ne. Akwai mata masu kokarin kyautata alaƙar su da ƴan uwan miji, uwar miji a kyautata mata, yayin miji a kyautata musu, ƙannan miji a kyautata musu, amma shi ko miji a gasa masa aya aka yana faruwa ko ba faruwa. Idan yayi magana sai ka ji su goggo da su yafin do ana Allah sarki, yarinya mai hankali irin wannan wacce tunda ta zo gidan nan muka su ba su san wani irin bala'i take gasa masa a cikin ɗaki ba. To wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Na'am, abu ne mai kyau ki kyautatawa ƴan uwan miji, amma ki sani wannan kyautatawar mai gida shi fi kowa cancanta. Fasalihatu qanitatun. Saboda haka duk sanda miji ya bada umarni a cikin gida, wajibi ne on the spot ki mishi biyayya. Ba sani ba ko an gane wannan. Sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi wannan biyayya. Ya za a yi ta? Annabi ya ce innama ta'atu fil ma'ruf, ana cikin biyayya ne, ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi. Kenan duk yadda aka ce ki mijinki biyayya, in ya umurce ki da ki saba wa Allah, za ki masa biyayya? Ba za ki masa biyayya ba. Duk yadda kike son mijinki, kike kyautata mashi, sai ya ce yana so ya kwanta da ke alhali kina jinin al'ada, sai kike masa to yanzu ka tsallake iya huruminka, yanzu ka shiga hurumin Allah, Allah yana gaba da kai, wannan dokar ka zo inda ake cewa no go area, anan ba za a daga maka kafa ba, ba za a saurare ka ba. Ina fata an gane wannan. Na'am. Yace yana so ya kwanta da ke ta inda Allah bai amince ba, ba za a saurara mishi ba. Na'am. Ya zo da abokansa a cikin gida, yace sai ki kwalliya ki fito ku zauna a yi hira a yi taɗi, ba ki sa hijabi ba. Yana so ya nuna musu ya auri kyakkyawar mata, za a saurare shi anan? Ba za a saurare shi ba. Za ki je anguwa kin sa dogon hijabi, sai ce wani irin hijabi ne haka har ƙasa, sai ka ce za ki je limanci, ki dan samu ta yani gantali ki dan dora a kan kimanki ta tare, za ki saurare shi? Ba za ki saurare shi ba. Idan ya kawo kaset na batsa ya sa muku a video ko a DVD a cikin gida, ya ce sai ki zo a zauna tare da ke a kalla, za ki zauna a kalla tare da ke? Ba za ki saurare shi ba. Abin da nake so na nuna muku shine wannan biyayyar da aka ce ku yi wa mazaje tana da control. Ba a yi wa mai gida biyayya a cikin saban wa, a cikin saban Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane wannan. Amma ba a cikin saban Allah ba, to wajibi ne a yi wa mai gida biyayya. Wannan shine haƙƙi na farko da miji yake da shi akan wa, akan matarsa. Haqqu ta'a, haƙi na yiwa mai gidan da'a da yi masa biyayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mai gida Allah zai jallabe shi da wani ciwo na kuraje, kurajen suna fashewa suna zubar da ruwa da diwa, a ce matarsa ta sa harshenta ta tanda waɗannan kuraje gaba ɗayan su, annabi yace bata gama ba mai gidan haƙinsa ba. Wannan shi zai nuna miki cewa haƙin yiwa mai gida da'a da biyayya, sai dai ki yi abin da kika iya, inda kika gasa muna neman Allah ya gafarta ya cika miki lada. Na'am. Haƙi na biyu shine hizzuhu, kiyaye mutuncin mai gida. Kiyaye me? Mutuncin mai gida. Ya mace za ta kiyaye mutuncin mai gida? Hanyar da mace za ta kiyaye mutuncin mai gida, ƙa'ida ta farko, ta kare kanta kar ta zama mazinaciya. Duk mutumin da matarsa ke da zina yana da kima a wajen mutane? Wanda ya zina da matarka, in kuka haɗu akan hanya yake kallon ka, yana ganin ka wani sauna, kira mani shashasha in kaga sa kare ku ta hotari. Kenan ƙa'ida ta farko, bala'i ya gama zama bala'i. A ce mace ta yi zina ko ba ta da aure, to balle kuma a ce matar aure ce, bala'in ya ƙara dubulin kenan. Ya ku mata, ku ji tsoron Allah, ana samun wannan matsala ta hanyoyi da dama. Na taɓa faɗa muku a Kano, wani fasiki ya zo kan hanya ya ɗauki wata fasika, ya je kwana da ita a hotel, ya zina da ita, kuma ta mutu a hotel ɗin. A hotel ɗin ta mutu. Kusa wani abun ban tausayi ya buga wani DPO na 'yan sanda waya, abokinsa DPO ya zo ya faɗa masa ga abin da ya faru. Mutumin likita ne. DPO ya ce, me kake tsammani ya kashe ta? Ya ce, akwai wani turare da ta fesa mai ƙarfi kamin mu kwanta, watakila tana da asma, za ta iya samun attack. Aka ɗauko jakarta aka bincika, aka samu hansa ɗinta, aka rinka kiran wayoyi. Wani abun mamaki, sai aka samu matar aure ce. Ta sa ƙaton hijabi, ta yi ban kwana da miji, za ta je anguwa, za ta je gidansu. Ashe ƙarƙashin hijabin ta sa wando jeans da wata t-shirt, ta ɗame jikinta, ta tsuce tsucewa, ta matse matsewa. Ashe abin da ya saura a kai ta kabari ya tsuke ta, ya matse ta, abin da kawai saura ke. Kuma bayan wannan wani abin tausayi da uwarta da ubanta. Mijin saboda baƙin ciki ko sallar jana'iza ta bai halarta ba. Ban ce muku ƴar wuta ce ba, amma dai ai kaga in ba wata rahamar Allah ba, wannan ta yi mummunar cikawa. Da ƙyar in ba ganta a jahannama ba. Baki san yaushe zaki mutu ba. Wace irin lalacewa ce kina da miji kije ki gina? Lalacewa ta gama kaiwa ƙarshe. Yana da hatsari. Idan mijinki ba zai iya kare sha'awarki ba, akwai ka'idoji na shari'a da shari'a ta aje da za a bi. A sama miki lafiya ki je ki aure wani. Amma ba dalili bane saboda miji bai da lokacinki. Ki ci gaba da zama da shi kuma ki ta zina a waje saboda shi babu matsala. Akwai wani matar ta auri miji da ya jarrabu da zinace-zinace a waje. Sai nake to tunda yana can yana yin harkar shi, ni ma bari in je in yi tawa. Shikenan ya zama 1-1 maimakon 1-0. Ya zama dan wuta, sai kika ce kima bari ki zama ƴan wuta. Riba me kika ce? Riba me kika samu? Akwai wanda matan ma ta masa wa'azi, ta ce idan ni kadai na maka kadan, Allah ya buɗa maka, ka ƙaro mata guda uku mu zama hudu, ni na amince. Yace shi bai niyya ƙara aure ba, ba mai sa shi ƙara aure saboda bai niyya tara yara ba, kuma zina da yake ba zai daina ba. Amma ita ya bata garanti, ita ma ta ji duk saurayin da ya mata ta yi zina da shi ba zai hana ta ba. Wallahi baiwar Allah da kanta ta kira ni a waya take gaya mu, wai shi ya bata garanti ta je ta yi zina, ta bata da bai da matsala. Na ce to in kika biye masa kima kin zama ƴan wuta kenan. Ta ce ya zan yi? Na ce in kin ga zaki iya zama da shi ki ta addu'a da nasiha, ko Allah zai gyara maki ki ci gaba. In ba zaki iya ba, ki samu iyayenki da magabatanki a zauna a dubi matsalar, ko ya gyara ko a ɗau mataki. Ya ku bayin Allah, da kin je kin yi zina kin gama da mijinki, kin zubar da mutunci shi, ba sauran kurjini da yake da shi. Akwai mata da yawa da ke zina da yaran gida, wanda mai gida ya ɗauko yana mata wanki da share-share da goge-goge, kuma sai ta rinka zina da shi. akwai masu zina da direbobin gidan musamman irin gidajen masu hali din nan dama shi bai da lokacin ta kullun yana can harkar kasuwanci ko harkar gwamnati amma ya saya mata mota kuma ya kawo direba ya aje mata to shi direban aiki biyu zai rinka yi bayan ya gama tuka motar ita ma zai dan tuka kana bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba akwai masu zina da abokan miji abokin miji tana zina da shi bala'in yayi yawa kwarai da gaske Allah ka gafarta mana to ki kame mutuncinki baki yadda wani namiji ya taba jikinki a matsayinki ta ƴa mace ba wannan kare mutuncin miji ne haƙƙi ne da yake da shi a kanki yana daga kare mutuncin miji kada ki ba wani izini ya shigo cikin gidansa ba tare da izinin shi ba duk wanda miji bai amince ya shigo cikin gidanki ba to karki kuskura ki ba mutumin dama ya shigo cikin gida karki kuskura kina waya da abokansa ana tadi akwai macen da duk abokan mijinta ba wanda bata da waya haka nan kawai zata buga musu waya a zauna ana tadi ana kyalkyalewa da dariya mai gidan bai nan yana ina mutumin a mutumin ai bai nan ka san shi ba zama yake yi ba to me ya kawo ka san shi ba zama yake yi ba wannan duk zubar da mutunci ne da mata suke yi ina ruwanki da abokin miji mijinki ya aurenki ko abokansa ke aurenki me alaka ke da su me alaka ke hansa dinki wayar kattin banza da wufi akan titi kuma kina waya da su akwai wacce zaka samu tana waya ma da tsohon saurayinta tsohon saurayinta tana waya da shi musamman ƴan mata da aka yi wa sabon aure dama ba shi kadai ya neme ta ba akwai wadanda suka dan neme ta tana da wayoyin su saboda haka tana gidan mijin kuma tana communicating da su har tana ya dan ladi ka turo min kati mana yace to ba matsala zan turo miki na 400 ha ba 400 da san da muna waje ai na 15 kake turo mu to ai yanzu ko na 75 Allahu akbar ka je ta shigan taga wata na gidan miji wata na gidan kuma saurayi wai turo mata kati mata ku ji tsoron Allah wannan duk zubar da mutuncin mai gida ne yana daga kare mai gida ke kare dukiyarsa karki bari a yi almubazzaranci da dukiyar shi duk wannan yana cikin hibzuhu kare mutuncin mai gida wannan haƙƙi ne da yake da shi akan wa akan ki ki tsaya a tsayin daka mun taɓa zuwa asibiti na ga wata baiwar Allah na haɗu da yana mata addu'a ba ta da lafiya tana da hawan jini ana so likita ya auna jininta ya ga ya hau ko bai hau ba idan likita ya ɗauko wannan ɗan abin da suke ɗaurawa da ya tunkaro hannunta sai ta ja da baya ƙarshe ta ce wallahi a nemo nas mace wacce za ta auna ta in ba haka ba tana tsoro in ya kama jikinta tana jin kamar za ta mutu saboda ita ba ɗa namiji da ya taɓa jikinta ita ba za ta yi amincewa da wannan ba ta da lafiya ne yanzu wannan akwai da za ta iya zuwa ta yi zina ya ku bayin Allah mata ku ji tsoron Allah babban abin da ke jifa ku cikin wannan halaka neman duniya duniyan nan ba ta da tabbas ran da kika mutu kabari za a kai ki duk zannuwanki nan anan za a basu wannan tarkace da kika tara a daki bera yana yin bacci a ciki duk anan za a basu ba wanda za a kai ki kabari da shi Allah ka gafarta mana mun samu abubuwa guda nawa guda biyu haƙƙi na uku da mijinki yake da shi a kanki miji yake da shi a kan mata shine an ta tazayyana lahu ta rinka masa ado da kwalliya a cikin gida ta rinka yi masa me ado da kwalliya a cikin gida ana so mace ta zama mai tsafta da kwalliya wata za ta ce tsafta da kwalliya ai duka abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne akwai bambanci tsakani akwai abin da ake cewa tsafta akwai abin da ake cewa me kwalliya abubuwa ne guda biyu wanda mai gida sai an haɗa masa waɗannan abubuwa guda biyu kamin a gamsar da shi abin da ake cewa tsafta shine kau da datti daga jikinta ko daga tufafinta ko daga ɗakinta ko daga tsakar gidanta ko daga kicin ɗinta ko daga banɗakinta ko ina a ganshi kwas-kwas an gyara shi wannan shine abin da ake cewa me tsafta shine abin da ake cewa tsafta idan gidanku babu ruwa sosai ki wanka sau uku a rana idan ana da matsalar ruwa a mahuta idan akwai ruwa wadatacce kuma to duk yadda ta yiwu in za a yi sau goma sha uku ma ba matsala amma idan ba ruwa sosai to lallai kar a gaza yin wanka sau uku a cikin gida ayi wankan safe kafin mai gida ya farka daga barci, a sha ado domin ana so a tarere shi yayin da zai tafi gona ko kasuwa ko office. Yana farkawa har kin yi wanka, ke kin sha ado, kina zaune a bakin gado kin gama breakfast, da ya bude ido sai ganki dau kamar kin sauko daga sararin samaniya. Malamai sun ce yayin da ka tashi daga barci, duk abin da idanunka ya fara gani shi zai zauna a zuciyarka a wannan yinin, saboda kina so ki zama keke a zuciyarsa har zuwa rana ta fadi. Ana so ki wannan wanka na biyu, yayin da zai dawo daga gona ko daga office da rana, kamin ya dawo kin sake sheka wanka, kin canja dress, in yazo ma ya dauka ba a kiwo a gidan ba, bai san kin gama abinci akan lokaci ba. Wanka na uku, da daddare, yayin da zaki je turakar mai gida, to anan ake so ki kura adaka duk wani makami da kike da shi, da mai cin gajeren zango da mai cin dogon zango, duk a lokacin za a bulluri. Mijin da yawo irin wannan matar, zaka ga yana alfahari da ita, yana jin dadin zama da ita. A samu tufafinki babu datti. Akwai wacce yadda ta fito kitchen haka take zuwa wajen mai gida. Yadda ta fito daga kitchen ta ɗebi hayaki, zaninta nan albasa, nan attaruhu, nan kanwa, nan talge, nan markaɗaɗɗen kuka, nan kafi zabuwa, nan tana hawa kan gado, zai ji wani bala'i ya tinkare shi, zai ji wani walhamhamatu da hamhamatu, waltukuki da tukuki, shi da kansa za ka ga yana ja da baya, tana matsowa yana matsawa, tana matsowa, in ta hada shi da bango to ya zama allazina idza asabarhum musibatu. Wannan ta yi adalci, ta yi wa mai gida adalci, ta yi wa kanta adalci. Ku ringa koya wa ƴaƴanku tsafta da kwalliya tun kafin su je ɗakin mai gida. Idan kuka bar su ba kuma su training ba, to in sun je sai sun sha wahala kafin su iya. Amma idan an koya mata tsafta, to za ka ga tufafinta cikin tsafta, jikinta a cikin mai tsafta, yadda musulunci yake bukata kenan. Malamai sun ce tsafta wacce tafi muhimmanci a wajen mace ita ce tsaftar jikinta. Daga tsaftar jikinta sai tsaftar tufafinta. Daga tsaftar tufafinta sai tsaftar ɗakinta. Daga tsaftar ɗakinta sai tsaftar kitchen ɗinta. Daga tsaftar kitchen sai tsaftar bayan ɗaki. Daga tsaftar bayan ɗaki sannan tsaftar tsakar gida. Haka maratib na tsafta suke. Duka waɗannan ana so ki lura da su. Na'am. To menene kwalliya? Abinda ake cewa kwalliya shine maida abu yadda zai iya ƙayatarwa. Idan mace ta yi wanka ta yi tsafta, idan ta shafa mai mai ƙanshi ta fesa turare, ta yi wa jikinta kwalliya. In ta shafa gazar da hoda da fankeke da barbaɗa kumatu da dangwale goshi da jagira da jalebe, ta yi mai ta yi kwalliya. Shi wannan ba tsafta ake kiransa ba, wannan bayan an gama tsafta ake yin shi, shi sunansa kwalliya. Idan ta wanke rigarta da zaninta da ɗan kwalinta, ta yi abin da ake cewa tsafta, ya za ta yi kwalliya? Yadda za a ɗaura zanin ya ƙayatar. Idan miji ya kalli yadda ta ɗaura, ya ga kamar an ja layi da rula, ba wai ya yi wani bakin aku haka sai ka ce wata wacce ta fito daga ina ne zan ce ban sani ba. Yadda za a sa rigar ta ƙayatar, yadda za a ɗaura ɗan kwalin, a kashe ɗauri ya kalli kudu maso arewa, mai gida ya kalla ya ga abin ya ƙayatar, wannan shi ake cewa me? Shi ake cewa kwalliya. Idan aka share ɗaki an masa mai tsafta, ya za a yi wa ɗaki kwalliya? A ɗaki komai akwai inda nan ya kamata a aje shi. To idan aka shigo ɗakin aka samu ɗakin murattab, tsintsiya da abin kwashe shara, inda ya kamata a aje su faka nan aka aje su, dustbin, kwandon sa datti, a ga inda ya kamata a same shi nan yake, takalma inda ya kamata a same su nan aka aje su, zanin gado an shimfiɗa shi da kyau, an jera fulullika yadda ya kamata a jera su, komi an aje shi inda ya kamata a aje shi. Wannan ya nuna ɗakin an masa mai? Ɗakin an masa kwalliya. Da da aka share shi aka goge leda tsakar ɗaki, wannan tsafta ce aka yi. Da aka wanke zanin gado, tsafta ce aka yi. Da aka shimfiɗa shi da kyau, ya bi gadon kamar tare aka yi su, wannan kuma an masa mai? An masa kwalliya. Komai a ɗaki akwai inda ake aje shi, to a same shi a wurin. Mai gida ya kwanta kan gado, sai ya ji wani takalminsa ko bashu a kan gadon yana suka masa kunkumi. An aje takalmi inda ya kamata a aje shi? Ba a aje shi inda ya kamata a aje shi ba. Mai gida ya shigo tsakar ɗaki,
sai ya tuntube da po wanda yara ke kashi a ciki. Na'am, an aje po inda ya kamata aje shi, ba aje shi inda ya kamata aje shi ba. Ana so a samu ɗakin ki murattab, ba a samu ɗakin gashi an share shi, amma tarkace ko ina a watsa cikin ɗakin ba tsari ba. Ke kina cikin mata sa karkaru, mijinki ya cancanci a shirfiɗa masa tabarma a kofar gida, ya zauna mu rinka zuwa muna masa jaje, muna ashe abinda Allah ya kaddaro kenan, yana fiku tiya ne addu'a Allah ya fi din. Ba sani ba ko an gane wannan. Kitchen ɗinki a same shi murattab. Bandakin ki a samu kin share shi murattab. Inda ya kamata aje soso an aje shi. Inda ya kamata aje sabulu an aje shi. Akwai matan da ya ake aje sabulu da soso a bandaki ma ba su sani ba. Sai ka je ka samu da sabulun da sosan a cikin kwandon wanka guda daya. Sosan a jike, an dora shi akan sabulun. Ya jike sabulun. Sabulun ya zama labuta lagube. Maimakon sabulun ya yi sati biyu, a sati ɗaya sai ya narke saboda kullun haɗe yake da soso jikake. Ƙwararriya in ta gama wanka sai ta wanke sosan ta kaɗe shi, ta samu wani wuri ta rataye shi shi kaɗai. Sabulun ƙato a tuɓe sai ta bar shi a cikin kwandon wanka sai ya bushe. Sai kaga sabulun zai ɗau lokaci mai tsawo ana amfani da shi. Abin da nake so sai kun ba ƴaƴanku training na ya ake tsafta, sannan ya ake mai, ya ake kwalliya, domin haƙƙi ne mace mijinta yake da shi a kanta ya zama tana masa tsafta da kwalliya a cikin ɗaki. Amma mun yanzu su mazajen abun ban tausayi, namiji ya je buge-buge so ƴar atamfa ya kawo, amma matar ba za ta sa ba sai za ta je anguwa. Indai kaga ta ɗauko kujera ta zauna, ta ɗauko dutsen goge kaushi tana goge diddikinta, kikir-kikir-kikir-kikir-kikir-kikir, to kada ka raba ɗaya biyu, in Allah ya yarda biki za ta ci. In ka ganta tana kunshi a kafarta, to in Allah ya yarda akwai biki. In ba haka ba, haka za ta bar kafar sai ka ce kafar ƙato. Kafar mace an san ta da lalli. An san kafar mace da lalli, ɗabi'a ce ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wata rabon da kafar a mata lalli, to da yake ba mu dade rabon mu da sallah ba, watakila ta yi lallin sallah, sai kuma Allah ya kai mu karamar sallah ta Ramadan mai zuwa. Na'am, na san akwai matsala da dama daga mazaje ba su damu da sayawa matansu kayan kwalliya ba. Wani bai damu da sayawa matarsa sabulu ba, wani bai damu da sayawa matarsa turare ba, wani bai damu da sayawa matarsa lalli ba, wani kudin kitso ma bai iya ba matarsa sai dai ta san yadda za ta yi. Na'am, muna musu wa'azi, Allah ya ba su ikon gyarawa. Amma abinda nake so ku yanzu na karantar da ku a matsayinku na mata, duk yadda damar da kuka samu, taya za ku gyara jikinku, ku gyara kanku, ku kimtsa kanku, domin mai gida ya zama kun ɗebe masa kewa ku yi. In ba haka ba, a karɓe muku miji abu ne mai sauƙi. Maza da yawa baƙin cikin iyali ke sa su ƙara mata, ko ba haka ba ne? Akwai wanda matar ta sa kullum wani ragajam a cikin gida, ya ma rasa yadda zai daita. Sai aka ce ka ƙaro mata, sai je wa amarya. Uwar gida ta je an wu amarya, nan take ta yi goge kaushi, ta yi sabon kunshi, ta tsefe kai, aka wanke, aka daddana masa omo, aka goge, aka siyo man shafawa, aka je aka yi sabon kitso, ta shafa mai a tamfar da bai taba ganin ta sa ba, wacce ya siya mata, ta ɗauko ta sha kwalliya, ta sha makeup, ta gyara ɗaurin ɗan kwali irin na zamani. Suka zauna a falo ita da amaryar, da mai gidan ya shigo da ya kalle ta da kyar ya gane ta. Bai taba ganin ta haka a gidansa ba. Da ya kalle ta ya kalle amaryar, sai ya ga ta ce amaryar kyau, ashe ba ta masa lokaci ya kai, bai niyyar aure ba ta sa shi. Ya yi shiru ya kalle ta, ya ce ta asubi, ta ce ya kake kallo na kamar baka san ni ba. Ya ce yanzu da Allah dama haka kike, sannan dan cin zali kika sa ni na ƙara mata. Allah ya isa, kin cuce ni, kin cuci kanki. Yanzu wannan da tana lura da kanta zai mata kishiya? Wa ta sayi kishiya da kanta ta biya har ta bada al'ada? Ita ce ta saya, kuma sai an zo ta yi ta kumbura baki. Wannan shi ne matsalar. Kaga yara na ta bol da butar mai gida a cikin gida. In ya ce ya dai buta ta, ana bol da ita ka, to ya kake so in yi? Yaran zan kora ko menene? To ya nan iya da su? To ni billahi lazi, kai kaman baka san hali yara ba. Amma da ta ji labarin zai yi amarya, ba ma tsohuwar butar ba, sabuwar buta za ta saya mashi. Kuma yaro bai isa ya zo kusa da butar ba. Ta sai da akuya ta, ta sai sabuwar leda tsakar ɗaki, ta canza zanin gado, ta sai sabon labule ta saka, sannan ta fara wanka. Wai ta yanzu tunda amarya za ta zo, bari ta gyaggyara ta kikin aikin makara. Too late to cry when the head is cut off. wallahi ko bai miki amarya ba tana yi waya zama ki riga shi mutuwa ko ba haka ba ran da ya auro wata sai ji kamar ranan ya fara aure yar addu'a arziki da zai miki mata amfani ki a lahira sai gagare sai zama auren ba ma guje ya auro matarsa sun dade tare ga ta kazama ga rashin biyayya ga murguda baki ga kallon hadarin kaza ga iya shege ga fita ba izinin mai gida ga bakan magana ta iya da karin magana kun san mata matsala ku kun yi bala'i iya karin magana idan ta shiryo wani karin magana ta har hado in ta danna maka sai kai sati guda baka manta ba na rasa a wace makaranta kuke zuwa kuna karantuwa ni da na san ba islamiyya aka koya muku ba a islamiyya a koya mata 40 hadisi ta koma gida ta yi 40 tsaya ran nan sai ta mutu sai ya sake amarya sai kuma ya dace ga tsafta ga biyayya ga kwalliya ga girmama shi sai lokacin ma ya gane yaya maza ke rayuwa da mata shi bai sani ba ku san abin da ya faru ita matar da ta mutu tsotsai ne ya hau kanta a cikin gidan aka mata kabari kawai sai ya je ya samu ta kato sanda sai aji sai dare yayi sai dau sanda sai zaga inda kabarin ta yake ya ce matsiya ciya ashe cuta ta kike shekara 10 wani abu ba sani ba sai ya daga sanda ya dubi kabarin sai ya shiga mata kaman sa uku sai ya sake dawa ya ce farawa akai Allah ya kai mu gobe zan kara dawa yanzu wannan zai mata addu'a arziki me yasa bata kyautata masa ba bai ji dadin zama da ita ba saboda haka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku ga kun kyautata zamantakewar ku da mai gida domin samun nasara gaban Allah mun samu haƙoƙi guda nawa guda uku haƙƙi na hudu Allah ta khuruja min baiti ha illa bi iznihi katta yadda ta fita daga ɗakin ta sai da izinin mijin kar ta fita akwai mata masu satar tafiya a unguwa tana nan ita barauniyar hanya ce da mai gida ya fita ita ma ta yi ne ta fita a haramun ne ki fita daga gidan mijinki ba da izinin shi ba kuma ba sanar da shi aka ce ki ba ki nemi permission request not notification not just for your information akwai mata da sanarwa suke yi ba izini take nema ba kawai suna zaune suna tadi tace up kada in manta gobe zan je gidan Talatu daga nan in wuce gidan asibiti ta asibi an ce mun ta haihu daga nan in leko Karime to in naga yana da lokaci sai in bi ta wajen su ta sallah yanzu wannan tana neman izini ne tana bashi labarin program din da ta shirya ne Islam bai dare wannan ba to wannan ma mai dama dama ce akwai wacce sai dai mijin ya ci karo da ita tana fitan shi yana shigowa gida a zaure za su karo tana kokarin ta bangaje shi yana Talatu yaya tana da Allah ba nuri sauri nake ta asibi aka aiko ba ta da lafiya ka san taron muke wasan kasa ban wasa da abin da ya shafe ta ko haihuwar yaran nan ta kawo mun zani da rigar yara guda biyu da saboda haka ni ba nauri sauri nake yi ban magani sosai tun da aka ban labari ka duba dan makullin daki yana kan window ka laru ba a hankali kai ya fara ciki ni tsakanin ku da Allah akwai su ko babu wannan haramun Islam bai da wannan ba idan za ki fita daga gidan mijin ki ke nemi izini wajen mai gida an gane wannan karatu kuma inda kika ce za ki je kada ki wuce wurin daga wurin bakin ki kanin kafar ki kamo hanya ki dawo gida in ba haka ba kina cikin la'anar Allah da la'anar mala'iku Allah ka gafarta mana mun samu guda nawa eh mun samu guda hudu na biyar Allah tushi sirrahu katta yadda ta tona asirin gidanta a wani wuri katta tona asirin gidanta a wani wuri akwai wata duk abin da ya faru a gidan sai ta je ta faɗa uwarta musamman ma yanzu lokacin handset da dan wani abu kirji ya faru sai ta buga uwarta ta buga wa kawaye ta gaya musu abin da ke faruwa ni billahi lazi gidan nan abin da ake ya ishe ni haka yanzu jiya ban gaya miki bane kaza 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 akai to yanzu ma kin gani ita kullun asirin gidanta yana kan hanya akwai abin da ba ku gane ba idan kika samu sabani da mijinki karke da ki ga yawa mahaifinki da mahaifiyarki ki daure ki danne kin san dalili na'am tana yiwa ya miki laifi ya baki haushi sai kika buga kika ga ya masa ku mata kuna da saukin hucewa kuna da saukin hucewa za ka ga mai gida da miji an yi rigima da rana kaman ayi dambe ayi naushe naushe wata kila tayi ni ma tana kuka dare na yi kuma sai ka gansu kwanci akan gado daya ana tadi ana dariya har ta manta yana faruwa ko bai faruwa to ke abinda aka yi miki na bace rai zaki iya fidda shi daga ranki ki manta ki dawo kuna zaune lafiya da mijin amma mahaifiyarki da kika gaya mata saboda kaurar da take miki bakin cikin yana nan aranta ba zai taba fita ba mahaifinki in ya ji bakin cikin yana nan aransa ba zai iya fita ba ke kin ma manta da harkar kin zo kina ta shagalinki da mai gida ita kuma tana can jininta yana nema ya hau saboda ke kin kware ta ko baki kware ta ba mata da dama suke kashe iyayensu ba tare da sun sani ba ke kika jawo tsohuwa hawan jini baki sani ba ke kuma har kin manta kuna tafawa da mai gida saboda ya sayo miki kilishi dama ga ki da kwadai sai ka ce maiya karke yadda ki tona asirin gidanki a wajen wani asiri wanda ya fi kowanne hatsari ku saurara asiri wanda ya fi kowanne hatsari abin da ya faru tsakaninki da mai gida bayan kun kulla daki kun sake labule duk abin da aka yi a daidai wannan lokaci haramun ne ki bada labari akwai wacce ko kunciya ta da mijinta sai ta buga wa kawarta waya ta gaya mata kuna so ku ce mun baya faruwa ina faruwa akwai wacce ma ita za ta bugu waya ta ce ke mutumiyar ta wai haka yi ta ce wallahi baki sani ba haramun ne menene haramun ne kar ku dauki matsalar da sulhu bari in karanta muku hadisi guda daya wata rana an yi sallah a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san masallacin annabi mata suna zuwa mata suna baya maza suna gaba bayan an gama sallah annabi sai ya tashi ya ce ya ku mata a cikin ku akwai wacce za ta shiga cikin daki ta aikata wani abu da mijinta sannan ta fito ta fada wa kawayenta labari mata suka yi tsit ba wacce ta yi magana annabi ya ce ya ku maza shin a cikin ku akwai wanda yakan shiga daki da matarsa ya aikata wani abu da ita sannan ya fito waje yana ba abokansa labari dan a maza ma akwai wayannan sakarkaru kasan sakarai na karshe ke maza suka yi tsit ba wanda ya magana akwai wata yarinya karama sai ta miƙe hata ya raha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganta da ta miƙe ta ce ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna ta ce ya manzon Allah wallahi mazan suna bada labari matan ma suna bada labari muna ji to yarinya ce karama kun san yaro da tonan filili sai annabi ya ce kun san misalin wanda ya aikata haka sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam annabi ya ce misalin wanda ya aikata haka kaman shedan ne ya samu shedaniya akan hanya ya zina da ita mutane suna kallo je da kuka dauki bala'in ya wuce sirrin shimfida abu ne da zuciyarki kadai aka yadda ta aji uwarki ba a yadda ki gaya mata ba kawarki ba a yadda ba yayinki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba kanwarki uwa ɗaya uba ɗaya ba a yadda ba zuciyarki kawai aka ce ki barwa ina aka ce a barwa zuciyarki haramun ne ki magana da kowa a duniya Allah ka ba mu ikon kare wannan mun samu nawa mun samu biyar na shida Allah tunfiqa min malihi illa bi iznihi kada ta yadda ta ɗebi dukiyarsa ta ciyar sai da izinin shi ko almajiri haramun ne ki bashi to baki gaya wa mai gida ba almajiri ba yadda ke bashi to ba sai da izinin mai gida in ba haka ba shi za a rubuta wala da ke kuma a rubuta miki barauniya haramun ne saboda haka zauna da mai gida ka san dai sadaka tana da lada ya ce kwarai da gaske ta ce to mukan yi abinci a gida almajirai suka zo bara ina so ka bada izini in mun ga akwai hali mu rinka diba muna ba su sadaka. Nace to wa zai ki sadaka? Allah ya miki albarka ki rinka ba su. To in zaki ba su sau miliyan baki da zunubi lada za a yi ta kawo muku, ana budget a tura miki taki a account ɗinki a tura tasa a account ɗinsa, amma baki sanar da shi ba, ba da izinin shi ba, ba da amincewar shi ba, haramun ne ki dauki wani abu a gidanki kyauta da shi, haramun ne bai halatta. To akwai wacce ita duk abin da mai gida ya sayo kyauta za ta yi da shi, sai ya ga wani dan man shafa mai kyau ya sayo, da kawai ta zo sai ta dauke ta bata, ya bana ganin man shafa nan, to ya kake so a yi? Za a bar baki su tafi hannu biyu ne? To wace ce da kai? Ai na sayo danki shafa ne. To dan na shafa ni ba billahi lazi in ga maka, ni ko a gidanmu ni ban saba da irin wannan ba, mu a gidanmu duk bako da ta zo sai an samu abu an bata, yo ai abun kunya ne a ce bako ya shigo ya mai ta hannu biyu. To zaki sha wuta a lahira ko baki da wannan hurumi a musulunci? Amma idan mai gida ya amince sai ki dauka ki mai, sai ki dauka ki baya. Duk abin da mai gida ya abinci ya halatta, amma duk abin da mai gida ya kawo cikin gida haramun ne ki diba ki kyauta ko sadaka ba tare da amincewarsa. Mun samu nawa? Na bakwai. Allah tunfika min maliha illa bi iznihi. Kayanki ba a yadda ki kyauta da shi ba sai kin sanar da shi. Ya mutane mahuta, yau an zo da sabon karatu. Kin sai zani da kudinki, ba naira sadai a ciki, ba kwaban shi, da kudinki kika sa kika sai zani, kina daurawa kawai ran nan sai kika dauki zanin kika ba wata, kin aikata laifi, sai kin gaya mashi, sai ki ne kun san dalili? Namiji Allah ya yi shi da bala'in kishi, kun gabata kuna da kishi ko? In an kasa kishi namiji goma ba ku da kashi daya. Shi yasa Allah ya rufa masa asiri ce shi kar amar ango, amma ke a miki amarya. Yanzu yadda kike zaune da mai gida an ce za a karo wani su zama su biyu, to ɗaya zai karɗa, za a yi waƙa tala Dawudu Jaluta. Ba su iyawa. Kin dauka kin ba wata za ta saka ta yi mijinta kwalliya, to namiji in ya tuno da zanin daure a jikin matar mijinta na kallo sai hankalin ta tashi, sai ya ga kaman keci bai nan ba saboda bala'in kishi. Shi yasa aka ce a nemi izinin sa, watakila duk zanin wanda kike sa ba wanda in kika sa kike burge shi kamar wannan, to ba zai ji asalan sa haka nan kawai ba sanar da shi. Kun gane karatu? Yadda za ku gane kishin namiji, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina jin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, suna zaune tare da matarsa, ya sayo musu apple haka suna ci apple, an san apple tuffa, sai ga wani almajiri ya zo bara a taimaka masa mun da abinci fi sabilillah, sai ce almajiri zo karba, akwai apple din da ta gutsura ta fara ci sai ta mika mashi, ana mika wa almajiri shi kuma ya sa baki ya fara bantara ya juya kanta ankara. Wannan sahabin ya naushe ta, kawai ta kalle shi ta ga ya canja fuska gaba daya, yanzu nan suke tari suna dariya, tace mai gida lafiya, daga nayi sadaka da apple ba kai kake karantar da ni ladan sadaka ba, kai ka koya mu, kai kace in rinka yi, yace kwarai, ni nace ki rinka yi, amma kin sai ni kika samu matsala? Tace a, yace da zaki bashi apple din ki dauki apple lafiyayye wanda baki gutsura ba ki bashi, da baki da matsala. Yanzu apple din da kin riga kin gutsura ne, haƙoranki sun taɓa apple din kin gutsura, ga zane-zanen haƙoranki a jikin apple din, yawun bakin kin nan mai garbi garari a garo ya dan taɓa jikin apple din, sannan sai kika ɗauka kika miƙa masa, daga sanda na ga ya kai bakinsa zai taɓa inda bakinki ya taɓa, sai na ji kaman za a yi tashin duniya, ban san sanda. Ba fa bakinsa zai taɓa bakinta ba ne, kuma almajiri ne, ina bakinsa zai taɓa? Inda bakinta ya taɓa taɓawa, wannan kaɗai ya haifar da bala'i a cikin gidan. To da wannan ne aka ce hatta kayayyakinki saboda wannan kishi na mai gida, idan za ki kyauta da shi sai kin nemi izinin shi. An gane wannan karatun? mun samu nawa? Mun samu bakwai? Na'am, na takwas. Allah ta munna alaihi, kar ta yi data masa gori. Dan kina da dan kudi a hannunki, ce fa ne kina tallafawa ɗan harkokin gida, kikan shigo ki tallafa, ran da ya baki haushi ki masa gori haramun ne. Duk ladar da kika samu Allah zai rusa ta. Ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum.
Ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
بامو مثاليشي.
ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا
لا يقدرون
على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
إن شاء الله أكبر. الله يشي يقول أن سكي إيماني la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha, kar ku bata sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa. Duk tallafi da kika yi a cefanan gida sadaka ne a wajen Allah, kuma sadaka ta fi lada. In zaki sadaka ki ba mai gida, ya fi lada akan ki ba talakawa makwabta. Mai gida ya fi lada, matukar mabukaci ne. Annabi yayi wa mata wa'azi su sadaka. Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud ta ce, to ni ga wasu 'yan kuɗi na tanada zan yi sadaka. To kai ma ga ka talaka fakiri, me zai hana ka je ka tambayi Annabi in ya ba da izini sai in baka sadaka, maimakon a kai kuɗin anguwa? Abdullahi dan Mas'ud ya shure shi, gaskiya shawarar ki nan tana da kyau, amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambayi Annabi in ce ya halatta matata ta ban sadaka, ba zan iya wannan ba. Ya ce, amma na amince miki, ke ki je ki tambayo da kanki. Ta ce, to sai ta kamo hanya ta zo gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tana zuwa sai ta samu Annabi yana tare da mutane. Saboda kunya ta mace, sai ta ga wara ta yi kare sa, ba sai ta tsaya. Tana nan tsaye sai ga wata mata ta zo, ita kuma matar ba Ansari ya ce mutumiyar Madina ce. Da ta zo ho gaisa, ta ce, ke ina zaki je? Ta ce, wajen Annabi nake so in je mara fatawa. Ta ce, ni ma fatawa na zo. Ke me zaki tambaya? Wannan ba Ansari ya ta ce, wa'azin da Annabi ya jiya na ai sadaka, to ina da dan wasu yan abu da dan tana da zan yi sadaka, shine nake so in tambayi Annabi in ya amince in ba mai gidana dan talaka ne. Zainab tace, ni ma abin da ya kawo ni kenan. To ya zai? Tace, to mu jira ko zamu samu wanda zamu tura. Suna nan zaune suna jira, sai ga Usama yana zuwa, sai suka kira shi suka ce, ka ji tambayar da muka zo da ita, bara mu iya zawa mu gaya wa Annabi ba, kai je ka tambayo mana. Nan take Usama zai samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ga wasu mata can guda biyu a tsaye. Annabi ya leƙa ya ce, ba shakka na hange su. To tambaya suka zo suke so su yi wa'azin da kai na su yi sadaka, suna so su yi sadaka amma mazajen su talakawa ne, ya halatta su ba mazajen? Annabi sai ya yi shiru ya ce, da Allah, wasu mata ne wa'annan masu basira haka. Zainab ya ce, Usama ya ce, eh, to ɗayar ban santa ba, amma ba Ansari ya ce, ɗayar kuma na santa Zainab ce. Sai Annabi ya ce masa, wa ayyu zayanib, wacce Zainab ɗin a cikin zainabobi da muke da su? Kenan masu suna Zainab ba guda ɗaya ba ne. Sai ya ce masa, Zainab ce mata Abdullahi ɗan Mas'ud. Sai Annabi ya ce, Allahu akbar, je ka gaya wa waɗannan mata, idan suka ɗauki sadakar suka ba mazajensu, ladar da Allah zai bada akan sadakar, Allah zai ƙara ninka ta. Kenan kika tallafa wa mai gida, me kika yi? Sadaka. Sadakar ma mai ninkin lada, to ba a yadda ki je ki yi ki masa gori ba. Ran da ya dan ba ta ki haushi, ki ce, da Allah dube ka, yanzu kai ana kirga mazaje har zaka sa kanka a ciki, to me kake a cikin gidan nan? Kai dai sanin ka ne, ke fanan gidan nan ba dan ne ba, wutar tukunyar saukewa za a yi. Yanzu uniform din yaran nan waye dinka musu? Kudin makaranta da aka koro ba zauna kai ta zara ido ba? Na ma magana kace baka san inda zaka samu kuɗi ba, sai ni ne da na karbi adashi na nan. Na san ku ne haka kuke. Akwai waɗanda ba sa yi, Allah ya musu albarka. Masu yi kuma Allah ya sa su tuwo su gyara. Domin wata ma ba za ta tallafa ba balle ta gore. Ita 'yar ƙamƙaƙam ƙaƙam ce, in ka ga wani ya ci kuɗin ta boka ne. ita boka yi kadai ke cin kudin ta da masu sai da kasa din kide-kide da waƙoƙi masu cin kudin ta kenan amma ba me ba ba ta tallafa wa mai gida ba amma duk wani sabon team da ya fito daga Kano ko Kaduna sai ta siyo ke naji an ce wane ne yayi wani sabon team wacce take ban labari tace da ta ga film din kwana sai tana kuka saboda ban tausayi wani an ce wai wace ce sai aka yi mata auren dole daga nan kaji an karanta Qur'ani ba sai kuka ba amma sai ta zo ana waƙar wasan kwaikwayo kuma tana ranga zakai har tana hawaye tana waƙar tausayi take bani a cikin mafarki aka yi ta ai ke ce sakara ta ƙarshe wai bayan wasan kwaikwayo ne a wasan kwaikwayo ma a mafarki kai Allah ka gafarta mana duk aljanu anguwar a ɗakin da suke kwana to inda ake kida suke so su ci Qur'ani ne yake korar su ke ko baki da kasar din Qur'ani ke kullun kina nan kawai kina ranga zakai kai wata lalatacciya tana rerawa ana dan wake a silba yaya zan ci shi wai dan wake a silba wai ya za ta ci shi to kar Allah ya sa ki ci ba ne ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaya to ki ci da uku ma in kin gada ba mun samu nawa na tara Allah ta suma illa bi iznihi kanta yi dace azumin nafila inda yana gida sai da izinin shi sai da me izinin shi in bai gari ba matsala bane amma matukar yana gari ba da maki azumin nafila sai kin nemi izinin mai gida baban Sufyanu yace na'am sace in Allah ya kai mu gobe ina so in tashi da azumi kaga litinin ce an faɗa mana akwai falalayin azumi ranar litinin da alhamis yace ai ko kin kyauta ni dai kin san gobe abubuwa sun mun yawa ba zan iya azumin nan ba amma dai zan yi kokari in wo miki cefane mai kyau ki dan yi abun bude baki mai kyau kin ga ke kin samu ladan azumi ni na samu ladan ciyar da mai azumi 50-50 shikenan sai ki dawo azumin ki amma ya dawo kawai daga kasuwa ko daga office ya dan zo wajen ki zai kama ki da wasa ke rabu da ni azumi nake azumi in ya karya wannan azumin ya halatta bai da zunubi a wajen Allah ya halatta wannan azumin ya masa one blow seven die ba ma one die kawai ba an gane wannan mun samu nawa na goma an tarba bil yasin duk abin da ya kawo mata tace ta gode komai kankanta shi du'ar hazzane in ya sayo karbi hannu biyu ki godiya ki masa addu'a karfin sa kenan kar makwabciyarki mijinta ya saya mata super hola ko super wax ko aura ko swiss lace ko france lace ko english wax ko cote d'ivoire ko diamond ko ke ko mijinki talaka ne bawan Allah ya je ya yi buge-buge ya samo miki Nigerian wax yar huntuwa ta 1200 ya kawo Allah sarki bawan Allah ya dauro a bayan kekensa cike da murna yana ga ya jaruntaka yana shigowa cikin gida ya kwala masa karime eh zani na sayo miki Allah mu gani tana budawa sai ta tsaki ta hada fuska sai ni naga har jikin ka yana rawa ka sayo mun zani na dauka wani zanin arziki ne yo ashe ma barcin ki ya ja miki ne to gaba ɗaya sai jikin sace masa gwiwa tace wannan a tamfar mai dawi su kakanni mu ba ita suka daura ba su goggo tace mun wannan a tamfar sun suna kanana akai yayin ta yanzu duk duniya ta ci gaba kana ki lalata abun da ya dan sayo man shaba ki ce yana dauka ma ne biya ka sayo ko dom ko ole ko kawai ko na Virginia kawai sai yanzu ga mai gurguwa ne ai ke ce mai gurguwa ah duk abin da mai gida Allah ya bashi iko ya siyo ya kawo karbi hannu biyu nuna farin ciki fiye da abin da yake tsammani zaki yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi karfafa masa gwiwa ki encourage din sa mai gida yau kuma hada da wai ne aka shiga haka hazani muka samu Allah ya saka maka da alkhairi. Yadda mazaje ke wahala, yanzu makwabtan mu ga sunan abinci ba da kira ake yi, mu yau gidan nan ba zan iya tunaran da muka taba sauke tukunya ba, bayan haka kuma ka je hazani ka siyo mana. Allah ya ba yayanka mata namiji mai kokari wanda zai rike su da kyau kamar yadda ka rike mu da kyau. Yana ai baki sani ba ma da na 15 na sunan su. Amma dai kokari na siyo na 12. Gode idan ya sake zuwa sai ki ga yayi kokari miki sai da abin da miki jiya. Amma ya kawo kin kushe sai ki discouraging din sa. Nan gaba sai yayi tunanin zai miki wata gwaninta sai gaba za ta zama gwaninta ba sai ya fasa. Kin cutar da kanki kin cutar da shi. Allah ka gafarta mana. Mun samu nawa? Na 11. Allah to kallifahu ma la yadi. Kace da ta dora masa abin da ba zai iya yi ba. In bai iya so na mamiya kake ce sai an sayo. Haramun ne. In shinkafar gida zai iya kawo bai iya kawo ta gwamnati karki ce sai an kawo ta gwamnati. Ni wallahi na gaji da riga. Wannan kana cin shinkafa kana tauna tsako a. Samu wadataccen lokaci ki gyara ta da kyau. Ki roki Allah, Allah ya sa albarka. In zai iya bada kudin surfe a surfo, in babu a niko datsa a ci ita hakuri. Matan Annabi sun taba wata biyu ba amma dora tukunyar ba. Kuma suka yi hakuri ki jira sakamakon ki wajen Allah ranar tashin alƙiyama. Ba saboda shi zaki ba, zaki saboda Allah. Sai kiga Allah ya rufa miki asiri. Ya sa wa aurenki albarka, ya baki ƴaƴa da za su ɗebe miki cewa nan gaba saboda kin yi biyayya ga miji. Allah ya albarkaci rayuwarki. Mun samu guda nawa? 11. Na 12. Anta husina tarbiyata auladihi, ta kyautata tarbiyyar ƴaƴansa. Haƙƙi ne mai gida yake da shi. ƴaƴa da kuka haifa ke ke tare da yara, ba shi ke tare da su ba. Wa ke tare da su? Ke. To ki ji tsoron Allah ya zama kin lura da tarbiyyarsu. Kin lura da me? Tarbiyyar. Kar ya zama danki a wajenki yake koyan ashar, musamman matan katsinawa kun kware wajen ashar. Karya nake na kuna rarraba ido na san ku kun kware wajen. Yanzu nan za ta feso ashar, kuma yawancin ashar ta wajen uba kuke, ba ku yi ta wajen uwa. Sai dai a ce dan jajajajaja ka uwa. To me yasa dan jaka uba ba ce dan jaka uwa ba? Uban take so ta zagaya ba ta haushi. Haramun ne ya zama duk wani mummunar tarbiyya daga bakin ki danki ke samu. Ki ji tsoron Allah. Lokacin sallah na yi ki tabbatar da ƴaƴanki sun yi sallah. Yarki karama koya mata sa hijabi tun tana karama. Ta tashi ta saba da hijabi ba zai zame mata bakon abu ba. Koya mata tarbiyya, koya mata kamewa, koya mata san karatun Qur'ani, cuta mata kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuciyarki. Danki tun yana karami ba shi tarbiyya. Yawanci duk ƴaƴan magabata da suka zama abin da suka zama iyayen su mata ne suke kokari. Shi yasa za ku ga irin kansa ƴaƴanta guda hudu suka samu shahada a yakin Kadisiya ita kadai. Irin su Afara ita ce ta taba zuwa fagen daga da ƴaƴa biyar, duka ƴaƴanta ne. ƴaƴanta biyar suka je fagen daga. Irin su Ummu Ammara ƴaƴanta biyu da su ta je yakin Uhudu ita tana tsaye nan da takobi, ga ɗanta ɗaya nan gefe da takobi, ɗayanta ɗaya nan gefe da takobi ana jihadi. Idan Annabi ya ga wani sahabi wuta ta yi wuta zai danna da gudu ya gudu, sai Annabi ya ce ya kai mai doki ba mu hana ka gudu ba, amma garkuwar ka jefo wa Ummu Ammara tana da bukata. Sai ya ce kai Ummu Ammara rike, sai ya jefa mata shi ya shafa a takumsa, ita kuma ta rike baka da hannu ɗaya ga takobi da hannu ɗaya, dan tana bala'i a nan, ɗayan na bala'i a nan, ita tana ɗauke ba daɗi da arna ana. Haƙƙi ne akan ku, ku za ku tarbiyyanci ƴaƴanku. Kin ba ɗanki ba karatun Qur'ani, sai kalla kallan banza da wofi. Ashar a bakin ki ya iya, ƙarya a bakin ki ya koya, gulma a bakin ki ya koya, kin bibi a bakin ki ya koya, kiti fifi a bakin ki ya koya, kutu balbal a bakin ki ya koya, gutsuri tsoma ke kika koya mashi, tsuguni tashi ke kika koya mashi. Kin cutar da shi. Yarki mace kin zuba mata san duniyar tsiya. Akwai matan da suke koya wa ƴaƴansu mata zina. Kullum sai ta dora mata talla. In bata sayar ba kuma ta hauta da fala. Ke ban san wace irin sakara ba ce. Ya za a ce wannan dindikwalan kin gagara sai da shi. Yanzu ga ƴar gidan wace ce wace ce. Saurayi ɗaya yake mata juye. To ke samarin ma ba ki iya sake musu fuska ba. Sai ki tsaya ki wani burshin tuna da ke. Wai uwa ce take koyawa ƴarta ta rinka sake wa samari fuska. Ta samu saurayi ya rinka mata juye. Ki cusa mata san duniya. Shi yasa ga ƴan mata na an gagara aurar da su. ana jiran akwati mai taya. In ba sa abu wata nan kuma za a samu akwati mai kafa. Kun san akwati mai kafa? Ran da gaye ɗin kuma ta cikin shege za a samu akwati mai kafa a gidan. Mun samu nawa? Goma sha biyu. Na goma sha uku, an tuhusina ila a ƙaribihi, ta kyautata wa ‘yan uwansa da danginsa. Ana so a matsayinki na mata ki ɗauki dangin miji da ‘yan uwan miji da mutunci, ki girmama su. Kar saboda mijin yana son ki, ki rinƙa wulakanta ‘yan uwansa da danginsa. Allah ba zai bar ki ba a ranar tashin alƙiyama. Akwai mata musamman matan ‘yan boko, ƙoƙari suke su raba mai gida da dangin shi. Ƙanwarsa ba ta isa ta zo ta hutu a gidan ba, shi mijin. Amma ita duk ƙannanta a gidan suke hutu, kuma ita ke sa mijin yana ɗaukar nauyin karatun ƙannanta. Amma ƙaninsa in zai taimaki ƙaninsa ma ta hana. Ta ce ya za a ce ka ɗauko 30,000 ka bashi, billahi lazi kai kake sakanta su, ya ƙato kamar wannan, a ce sai an bashi. Amma ita ta sai da za ta yi cuwa-cuwa a ɗauki 150,000 a tura wa ubanta a ƙauye. Amma ta hana shi ya taimaki ƙannansa, ta hana shi ya taimaki yayunsa, ta hana shi ya taimaki uwarshi da ubanshi ba. Kuma duk shi ya sa kuke shiga bokaye ku samu kan miji, musamman akwai kuɗi a hannunsa, ku raba shi da kowa sai da ku ga dama ku yi da shi. Shi ya sa wani hisabin a lahira ba. Allah maɗaukin sarki shi kaɗai san yadda za a yi shi. Allah ka gafarta mana. Idan kina kyautata wa ‘yan uwan miji, ran da kika samu matsala da shi, su za su zame miki security, su za su cece ki, su za su baki kariya. Ki rinƙa girmama su, kina mutunta su. Ba na ce ki mutunta su fiye da shi mijin ba, a'a, mijin ya fi su daraja. Amma su ma ki ba su girmansu da matsayinsu da Allah maɗaukin sarki ya ba su. Ina fata an gane wannan. Mun samu nawa? Sha uku. Na goma sha huɗu, Allah tamna abu nafsaha, kar ta yadda ta hana shi kanta, ya buƙace ta da kwanciya ta aure ta ƙi. Annabi ya ce akwai mata ‘yan da sannu ina zuwa, Allah ya tsine musu albarka, almutasawwifat. Yana can yana jiranta, da gangan za ta ƙirƙiro wani tarkace-tarkacen kwanuka da shigantaka a waje. Yana Zainabu tana jira ni kaɗan ina zuwa, kayayyakin nan nake haɗawa, su kwanuka ba a barin su a waje. Ya shiru, can ya sake kwana kira, Zainabu, wai saurin me kake, canyan nan nake ƙoƙarin harhaɗa. In ya kammala Zainabu, ta ce da Allah ka jira mana, randuna ake rurrufewa da kici da kwanuka. Da haka za ta yi ta wasa da hankalinsa har bacci ya kwashe shi. Da ta matso kusa ta ji gwarcinsa sai ta ƙyalƙyale da dariya, sai ta shigo sadab-sadab sai ka ce ɓarauniya, ta samu inda za ta rakuɓa kuma sai da safe. Ta san kuma akwai yara a gidan, su za su riga su tashi, dole rungumi ƙaddara ya tafi kasuwa. Lahiyar ta ƙalau ba kowace larura. Wannan ba matar ƙwarai ba ce. In ba ta yi sa'a ba ita za ta koya mijin zina. In ya je ɗebo ƙanjamau ya zo ya ƙanjama mata kuma to za ta ga bala'i. A ƙanjame a duniya, a ƙanjame a lahira. Idan namiji ya buƙaci matarsa, dole ta ansa masa. Annabi ya ce idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa, taƙi ya kwana da baƙin cikinta, to wanda ke sama shi ne Allah, zai kwana yana fushi da ita, ba zai huce ba har sai sanda ta samu yardar mijin. Mace idan mijinta ya kira ta, Annabi ya ce ko ana kan sirdin raƙumi ne, to dole ta ansa masa, sai in shi ya ce a sauko ƙasa. A wani hadisi Annabi ya ce mace idan mijinta ya kira ta, dole ta ansa masa, ko da tana kan tanda tana toye masa. Kun san mata yin an zuba, in ƙasan ya yi, ai kun ga za a ɗan sa salmi a ɗauko a juya ko? Saboda shi ma saman ya gasu. Ta zuba, ƙasan ya fara gasuwa, sai ya buƙace ta. Ba dama ta ce to jira in juya in tsame wannan wacce na saka, kar ta ƙone. A'a, cikin biyu ta zaɓi ɗaya, ko ta sauke tandar, ko ta batta ta ƙone, shi dole on the spot wal fauri da gaggautawa fararun farilla ne. A je an sa buƙatar shi. Amma wannan sai tana san aljanna. Sai zo akwai matar da sharadi ne, in bai ciwo mata tsire ba ma to ba za ta kwanta da shi ba. In yayi magana ta shamur, ya na ganke ki wani shamur ta sai kai ma ka sani. Tunda ranan nan nake magana, tsiren nan kai ka fi karfin shi, ba baka da shi ba. To tunda abin ya zo mugunta ne, sai dai a kwana haka. Ita ta kamata ita kadai ce a gida. Ya bukata in ta nema wajen miji bai biya mata ba, hanyar da za ta yi punishing ɗinta shine ta karba ciwo shimfiɗarsa. Allah ya bashi kuɗi ya mata amarya guda uku a rana ɗaya. Amin. Matsiya ce kuma duk mun samu nawa na 15 Allah tas'aluhu talaq biyar da ba ta haushi karta da take ka sake ni karta ce me akwai mata in tambayan sake dan abu kadan kai saurara ka ji ai namiji ba uba bane ka sake ni mana to sai me maza sama da 100 suna waje suna jira ka kalle ni mana Allah ka gafarta mana haramun ne ki ce mijinki ya sake ki idan an samu matsala da ta gagar warwarwa akwai hanya da musulunci ya bi wacce ya tsara wacce ake bi a warware wannan layin da kika dauka ba shine layin da ake warware matsala ba Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ina addu'a Allah ya baku ikon kiyaye wayannan abubuwa guda 15 a zamantakewarku da mazajenku Allah ya sa wa rayuwarku da mazajenku albarka Allah ya zauna da ku lafiya a gidajenku ƴaƴanku Allah ya tarbiyantar da su tarbiyar musulunci wacce tsakaninta da mijinta akwai rikici Allah ka daidaita su wacce danta ya fandare Allah ka gyara mata shi wacce mijinta ya murde Allah ka shiryar mata da shi wayanda suke gidan haya Allah ka mallaka musu nasu wayanda suke kokuwa da masara wata ran suka da masara wata ran taka da su wata ran ai zubar gade Allah ka buda musu kofofin alkhairi su zauna cikin rufin asiri wacce ita kadai ce a wajen mijinta sai ka ce fitilar dafa ya Allah ka buda wa mijin ka turo mai kudi masu kauri a wannan satin ya mata amarya guda uku su zama su hudu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum
walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita
mai Allah zai musu yin sai aiki da wazi
wa idan la'atainahum lil ladunna